Houghton ta bayyana matsayarta game da buƙatar jam'iyyin Labour da PDP na neman a riƙa yada zaman shari'arta kai tsaye kullun a kafafen yada labarai ne bayan yin nazari akan jawaban dukan lauyoyin bangarorin da shari'ar ta shafa tsakanin tawagar lauyoyin kotun biyar dake samun jagorancin mai shari'a Haruna Simon Tsammani sannan ta yanke hukuncin yin watsi da buƙatar tana mai cewa kin amincewa da buƙatar yada shari'ar a gidan talabijin kai tsaye baya nufin cewa kotun ba za ta yi wa kowa a bangaren ƙarar da aka shigar adalci ba da yake gabatar da matsayar kotun na yau Litinin jagoran tawagar lauyoyin kotun sauraron kararrakin zaben mai shari'a Tsammani ya bayyana cewa buƙatar da mai shigar da kara ya nema ya fita daga cikin hurumin kotu a kararrakin da aka shigar tunda babu inda doka ta fayyace cewa za a iya yada zaman shari'a kai tsaye wa duniya a lokacin da ake tsaka da zaman kotu yana mai cewa kundin tsarin mulki ne ya kafa kotun kuma tana aiki ne karkashin dokar kotun dauka kara ta Najeriya sai dai kakakin jam'iyyar Labour Dr. Yunus Tanko ya bayyana rashin jin dadin sa game da yin watsi da buƙatar su.
Kin san dama ita kotun tana tsoron abubuwan da mutane za su faɗa akan yanayin inda yan kotun yake zama. Kuma 'yan Najeriya suna cikin damuwa akan maganar yanayin rashin gaskiya da ake ganin an tamka akan maguɗi da aka yi akan zaɓe. Saboda haka kuma suna shakka da ganin to duk da ko abubuwan da za su faɗa ko kuma za a gani zai iya tara zaune tsaye. To mu dukkan muna tunanin cewa da inda sun yarda wannan zai ba wa dama wa 'yan Najeriya da ga abubuwan da yake gudana a cikin kotun kuma tabbatar cewa za a yi shari'a akan adalci to mu ji daɗin hakan nan ba da suka hana amma inda akwai 'yan jaridu a ciki su ne ido za su dinga faɗa wa mutane a waje ga abin da yake faruwa a cikin kotun. A ina kuwa samsan dama can mun tunanin yake zai taimaka wa ita kotun ne kan Najeriya su ga abubuwan da suke yi domin ba wai abin da muka faɗa ba ko kuma abin da wani ya gani amma in sun gani da kansu mutane za su iya zartar da nasu tunanin akan abin da ya gudana. Saboda haka mu karfin guwa ma ya bamu tabbatar cewa mu 'yan Najeriya sun san cewa muna niyyar zaɓen nan bisa kan adalci.
A nasa ɓangare sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a matakin ƙasa Debo Ologunagba ya bayyana cewa
the court in his ruling today declined to give up.
Tabbas ba su ji daɗin hukuncin da kotu ta zartar na yin watsi da buƙatar jam'iyyarsa ta PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar ba amma suna da yakinin cewa kotu za ta yi musu adalci ganin irin shaidu da hujjojin da suke da su da za su tabbatar da cewa an yi maguɗi a zaben na watan Fabrairu kuma sun yi imanin cewa kotu za ta yi adalci ta baiwa 'yan Najeriya wanda suka zaɓa. Barista mai nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya kuma ya yi bayani akan hurumin kotu a game da abin da ya wakana a yau.
Wannan abu da ya faru ba wani abu bane ba na mamaki domin idan muka ɗauki sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 6 da sashe na 230 zuwa na 34 ya tabbo kowa kenan na magana harkokin shari'a a Najeriya ba inda aka sanya dokar cewa a rika yin shi a sirri ko kuma a bayyane amma al'ada ce aka ɗauko wanda take kuma kotuna ƙarƙashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 34 suna da dama da za su shirya ma kansu tsare-tsare na al'ada na yanda za su tafiyar da kotunan saboda haka kotuna suna da hurumi da za su yi a bayyane ko za su yi a asirce a nan wurin wannan hukunci ya yi daidai amma lokaci ya yi mai la'akari kuma da sashe na 14 sake sashe na 1 da yake dodon da ake musafi a demokratiya shine jama'a wato sovereignty belongs to the people da kuma hurumi da aka bada karkashin sashe na 36 da ayi shari'a wanda take gamsasta da kowa da kowa to za mu ga cewa akwai buƙatar a duba a rika yin wannan zaman shari'a ba wai na wannan kotun ba kowace kotu ma a rika yin shi a bayyane.
A yayin zaman na yau dai kotu ta tantance shaidu da jam'iyyar Allied People's Movement wato APM ta gabatar a daidai lokacin da ake ci gaba da kalubalantar nasarar zababban shugaban kasa Bola Tinubu a zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.